Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi, haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman. Amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau 14 ga watan Afrilun shekarar 2019. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce al'ummar kasar Venezuela ta riga ta dawo daga rake shugaba Nicolas Maduro da gwamnatinsa. Yana mai jaddada cewa jama'ar kasar sun fito karara sun bayyana masa matsayinsu. Yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka a lokacin ziyarar da ya kai kasar Paraguay a jiya Asabar, babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce zaben da shugaba Maduro ya lashe, wanda da shi yake takamar jan ragaman mulkin kasar, zabe ne da aka tafka magudi, yana mai cewa kasashen duniya 54 sun amince da jagoran yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban wucin gadi na kasar ta Venezuela. Pompeo ya kuma zargi Maduro da yin amfani da Russia da Cuba da kuma China, wacce yace tana baiwa jami'an kasashen yankin kudancin Amurka cin hanci domin samun biyan bukatun kanta.
China's trade activities often are deeply connected to their national security mission there. Technological goals, their desire to...
Yace irin harkokin kasuwancin da China ke yi a yankin kudancin Amurka na da babbar alaka da manufofin tsaron kasar ta da burinsu na bunkasa fannin kere-kerensu a na zamani da kuma satar fasaha. Pompeo ya kara da cewa Amurka na da burin ta ga China ta ci gaba, amma ba ta bin irin wannan tafarki ba. Sabon jagoran gwamnatin soji na wucin gadi a Sudan ya ce yana da cikakkiyar aniyar mika mulki ga gwamnatin farar hula nan da shekaru biyu masu zuwa. Sannan ya ce an soke dokar hana zirga-zirga da aka saka a baya. Lieutenant General Abdul Fattah Burhan ya bayyana haka ne yayin jawabinsa na farko ga 'yan kasar ta Sudan, wanda aka watsa ta kafar talabijin, inda har ya bada umarnin a sake dukkanin fursunonin siyasa da aka tsare a zamanin mulkin habararren shugaba Umar al-Bashir. Dukan waɗannan matakai alamu ne da ke nuni da cewa zanga-zangar da masu rajin kare da mulkin demokradiyya suka yi na ƙara kassara ƙarfin ikon rundunar sojin ƙasar ta Sudan mai arzikin man fetur. Sanarwar na zuwa ne bayan da shugaban sashen tattara bayanan sirrin ƙasar Salah Abdullah Muhammad Saleh ya yi murabus daga mukaminsa a jiya Asabar. A kuma ranar Juma'a ne ministan tsaron ƙasar Manjo General Awad Muhammad Ahmed Ibn Auf ya soka daga mukaminsa na shugaban gwamnatin wucin gadi bayan da ya kwashe kwana guda kacal akan mukamin. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce faɗan da ake ci gaba da gubzawa a wajen birnin Tripoli, inda rahotanni ke cewa ana amfani da manyan makamai, ya haddasa mutuwar fararen hula 17 da wasu jami'an lafiya 3.
Health partners have verified 17 civilian casualties so far with 7 fatalities.
Kakakin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric kere yake tabbatar da aukuwar lamarin, inda yace jami'an kiwon lafiya sun tabbatar da mutuwar fararen hula 7, wato 17, sannan wasu mutum 7 sun samu munanan raunuka ciki har da jami'an lafiya. Yayin da yake magana da manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata, Dujarric ya ce kusan mutum 10,000 sun fice daga gidajensu a yankunan da fadan ya shafa. Sannan akwai bakin haure 1,500 da suka makale a wata cibiya da ake tsare da su, wacce ita ma take yankin da fadan ya barke. Kasar Libya dai ta shiga yanayi na rudanin siyasa ne a shekarar 2011, wato tun bayan da aka hambarar da tsohon shugaban kasar maragayi Muammar Gaddafi da ake mai kallon mai mulkin kama karya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 5. Akalla masu zanga-zanga 5 aka kashe a jiya Asabar a Somalia, yayin wani bore da ɗaruruwan matuƙa keke napep suka yi a Mogadishu. domin nuna fashinsu kan kisan wani mambansu da kuma yadda aka rufe wasu hanyoyi a sassan birnin lamarin da suka ce ya hana su yin jigilar fasinja. Masu zanga-zangar sun yi ta kona tayin motoci, suna furta kalaman batanci ga jami'an tsaron gwamnati, suna masu neman a yi musu adalci da barin su samu walwala wajen gudanar da harkokinsu. Baya ga waɗanda suka rasa rayukansu, akalla wasu mutum biyu daga cikin masu zanga-zangar sun jikkata a lokacin da jami'an tsaro suka yi yunkurin tarwatsa su. Babu da cikakken bayani kan ko 'yan sandan kwantar da tarzoma ne suka yi harbi cikin masu zanga-zangar, ko kuma jami'an tsaro masu zaman kansu da ake kare kamfanoni da shagunan 'yan kasuwa ne suka yi harbin yayin da suke kokarin kare kayayyakin 'yan kasuwan.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi, shirin da kan tabo labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Jihar Kogi da Bayelsa ne jihohi na gaba da za a gudanar da zaben gwamna. Shugaba Buhari ke bin mubashin mara baya bayan zaben 2019, inji zababban gwamnan Yobe kuma sakataren APC Maima Labuni. Mun fa mun yi amanna kotu za ta bi kadunmu kan sakamakon zaben shugaban Najeriya, inji injiniya Buba Galadima. Ban ci ina da kimanin naira tiriliyan ɗaya ba a matsayin dukiyata kafin a rantsar da ni, inji zababban gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya. Ina ma za a daina sanya siyasa a rikicin zamfara, a rungumi addu'a, inji Sheikh Abdullahi Balalau. Waɗannan da ra'ayin tsohon ma'aikacin gwamnati kan abin da yake son gani a fadar Aso Rock bayan rantsuwa karo na biyu za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Yanzu dai zaben gwamnan Kogi da Bayelsa ne za a gudanar a ranar 2 ga watan Nuwambar bana, inda za a fito da jadawalin yadda zaben zai gudana a watan Agusta. Hukumar zabe ta fito da bayanin daidai lokacin da take fito da wata sanarwar kuma da tace za ta yi bitar yadda zaben 2019 ya gudana ta bangaren nasara da kalubalen da aka samu. Jihohin biyun dai na cikin jihohi bakwai ne da zaben gwamnoninsu baya haɗe da na akasarin jihohi don yadda hukuncin kotu ya sauya wa'adin mulkin gwamnonin. A lokacin babban zaben nan na bana an gudanar da zabe ne a jihohi 29. Ga jihar Bayelsa, gwamna Siriya Ke Dixon na PDP zai gama wa'adinsa na biyu, inda hakan zai sa a nemi sabbin 'yan takara. A jihar Kogi kuma gwamna Yaya Bello na APC ne zai nemi tazarce karo na biyu in ya samu tikitin takarar jam'iyyar tasa. Yanzu ma za a jira ga hukuncin kotu a zaben wasu jihohin da waɗanda ba su gamsu da sakamakon zaben ba suka shigar. Manyan 'yan jam'iyyar APC mai mulki na nanar cewa shugaba Buhari ya ba da dama demokuraɗiyya ta yi halinta a zaben da ya gabata. Zababban gwamnan Yobe, wanda kuma har ila yau shi ne sakataren APC mai mulki Maima Labuni, ya ci shugaba Buhari ke bin musamman ma al'ummar arewa maso gabas bashin mara baya. Wannan ko na faruwa ne bayan an yi canjar tsakanin APC da PDP, inda kowace ta samu jihohi uku a cikin jihohi shida na yankin.
Kamar mu arewa maso gabas mu ne shaidu akan maganan tsaro, shi yasa an ka duba kuri'an jihar Yobe da kuri'an jihar Borno, inda wannan maganan rashin tsaro ya addaba fiye da ko ina. Aka fito kwai da kwarkwata aka zabi shugaba Muhammadu Buhari, aka zabi jam'iyyar APC. To ya nuna ma cewa mun gamsu da abin da ake yi kuma mun samu sauki. In ba don wannan sauki da aka samu ba, ba daman ma a fito a yi zaɓen. Kaga wannan mun nuna duniya cewa mun gamsu da wannan tsari na tsaro da aka ɗauka da kuma sauki da aka samu cikin yadda Allah. To kuma duk tsare-tsare na ci gaba da ayyuka da yake ta kowane fanni da kuma yadda duk ɓangaren ƙasar nan kudu arewa maso gabas da sauransu duk inda ka shiga kana ga ayyuka yana gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Wannan ya nuna ma cewa ya ba da shugabanci na tsawon shekaru hudu, kuma insha Allahu zai ba da shugabanci wanda duk ɗan Najeriya zai alfahari da abin da ya zaba.
Wannan kenan daga bangaren APC da ke cewa a gamu a kotu ga dun mai kalubalantar nasarar shugaba Buhari, inda bayanin ma ya fito daga ministan shari'a Abubakar Malami. Kakakin kamfen ɗin PDP injiniya Buba Galadima ya ce suna da matukar kwarin gwiwa samun adalci a kotu. Buba Galadima na magana ne inda ya watsi da duk abin da APC ke faɗa cewa zaben an yi shi bisa adalci.
Shi Buhari ya haƙura sau uku da yake zuwa kotu ko kuma ya taɓa buɗan baki ya yi wa wani mutum congratulation ya ci zaɓe. Me yasa mu kawai kuka raina?
Indi na buwa Galadima kullum sai a ga kamar watakila rashin samun abun duniya ne musamman ma yake damun ka, shi yasa kake dagewa kan wannan tafiyar.
To in rashin abun duniya ne yake damuna yanzu ba mu muka ci gwamnati ba ko ba da ni aka kafa wannan gwamnati ba, amma ma abin da nake so in gaya maka yau ya kamata in fasa kwai. Duk abin da wani zai zarge ni ina yi akan wannan gwamnati, na yi linkin ba linkin sa akan gwamnatin Obasanjo da ƴar Adwa da Jonathan. Me yasa ba ku zage ni ba a lokacin? Kuma babu mukamin da basu nuna min ba, ba duk yadda basu nuna min ba ban karɓa ba. Na tsaya Abuba Galadima na har yau har gobe ina kai in ina da rai. Domin a kubuto da ƴan Najeriya daga abin da Turawa ke kira brigandage na soja da sauran jami'an tsaro da ƙasar London ɗinsu a harkar zaɓe.
In Allah ya yarda za mu bi duk yadda wannan shari'a za ta kaya daga kotun ɗaukaka ƙara, wacce ita ce dama kotun farko ta sauraron ƙarar zaɓen shugaban ƙasa, zuwa kotun ƙoli kamar yadda aka saba. Mai zaɓaɓɓen gwamna Inuwar APC Muhammadu Inuwar Yahaya zai ce ne kan bayanan da aka yaɗa a kafar yanar gizo da ke cewa ya ayyana dukiyarsa da ya mallaka da ta kusan kaiwa naira tiriliyan ɗaya.
Ni ai ban ambata ba na farko, kuma wanda ya faɗa ko ya yi hasashe ya faɗa wannan ya rige nasa. In yayi ne da manufa na alkhairi to Allah ya masa da alkhairi, in yayi ne da manufa na shari Allah ya masa da sharinsa, amma ni ba ni da wannan dukiya da aka ambata. Kuma aini sananne ne a Gombe, kuma mutane za su iya kimanta menene Allah ya bani. Sannan bisa sharaɗi ma ai sai an kai ga lokaci kowa zai bayyana dukiyarsa, wanda yake shakku sai kuma zai duba. Amma dai ni ba ni da wannan dimbin arziki da aka ambata, ina kuma fata Allah ya bani ikon da ina sauke wannan haki domin in samu natsuwa da mutunci na. Allah ya kyauta.
Masu sauraro, kun ga daɗin ji daga bakin wanda aka yaɗa labari a kansa kenan, sai ka ga an bambanta babbaku da farfaru. Yanzu kuma ga bayanin shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau akan yadda mutane ke sharhi kan irin rikice-rikice da suka yi yawa a yankin Arewa maso yamma, musamman ma dai satar mutane, fashi da makami da sauransu, wanda akan kan kawo zubar da jinin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba. Sheikh Abdullahi Balalau ya ce maimakon sanya laifi ko aza laifi kan wani mai mukamin siyasa ko makamacin hakan, ya dace a dage ga addu'a.
Babu shakka mun ga tasirin addu'a a kowane lokaci, aka dukufa aka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yana ansawa. Dama ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, in bayyana suka tambaye ka ina nake ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga ya musu na kusa kuma ina ansa kiran duk mai kira addu'an duk mai addu'a. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah ya ce ku roke ni zan ansa muku, ba ma don addu'a da kuke ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwan shi da ku. Saboda haka addu'a na da tasiri, na da muhimmanci, ba za mu gushe ba muna sake umurtan dukkan al'ummanmu a ko'ina da masallatanmu da makarantunmu da sauran dukkan majalis ɗinmu da ake karantarwa. Ina ƙara jan hankali har yanzu mu ƙara dukufa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan matsala ta jihar Zamfara Allah ya kawo ƙarshenta, Allah ya kawo sauƙin lamarin hakanan abin da ke faruwa a Arewa maso gabas, Allah ya kawo sauki. Babu abin da za mu yi fiye da addu'o'i kuma da ƙara jan hankalin hukumomi su maza ƙaimi su ƙara ɗaukan mataki kan matakin da suke ɗauka domin tabbatar da zaman lafiya. Babu shakka zaman lafiya yana da muhimmanci, kuma kowa na da gudumawar da yake badawa. Gwamnati ta tsaya inda duk ta san ake ta'addanci ake abin da ba daidai ba ta hana, sannan kuma al'umma jagorori talakawa da manya da ƙanana mu dage da addu'o'i, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya. Ina ƙara jan hankali duk inda muke mu rungumi addu'a saboda mun ga tasirin sa. Fitowar Malam Ahmad Suleiman daga hannun wa'annan kidnappers ya ƙara karantar da mu irin tasirin addu'o'i da yadda Allah yake gaggauta karɓan addu'o'in mu. To don me muke sanyi a gwiwa wurin ci gaba da addu'a? Mu ƙara dagewa Allah maɗaukakin sarki shi wani jagora, Allah ya ansa mana addu'o'in mu. Kuma ina kira ga dukkan waɗanda suke maida lamuran zuwa ga siyasa, san zaman lafiya ba sai an sanya mishi siyasa a ciki ba, dole ne kowa yana bukatan wannan zaman lafiya. Shugaban ƙasa yana da haƙƙi a mishi da'a, a mishi biyayya, sannan kuma yana da haƙƙin ya tausaya wa al'umma. Wajibinsa ne ya tabbatar da cewa zaman lafiya ya gudana. Ina kira ga dukkan 'yan siyasa, an yi siyasa lokaci ya gabata, don Allah don girman Allah mu fuskanci abin da zai taimaka wa zaman lafiyan ƙasa. Kar mu siyasantar da abubuwa ta inda ake kokarin kauda su. Duk abin da ya kamata shugaba ya yi shi kuma muna kira gare shi ya yi don tabbatar da zaman lafiya, don samun al'umma su ci moriyar wannan zaɓe da aka yi. Allah muna roƙonka ka sanya albarka cikin wannan ƙasa, ka zaunar da ƙasarmu lafiya, kai mana jagora.
Muna fata Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki a Najeriya. Yanzu kuma ga ra'ayin tsohon ma'aikacin gwamnati Tanko Ibnu Iya kan abin da yake sa ran gani in shugaba Buhari ya sha rantsuwar kama aiki a wadi na biyu.
Ai sauye-sauye ma ina ganin ba ma sai an faɗa mishi ba zama dole. Ni inda za a ji shawara na wannan karin kuma sai dan hautsina da matasa. Maganganun nan da ake cewa matasa an kakkare su ba a yi da su kaza kaza to a hautsina wannan karin. Ya nuna ma duniya cewa to gashi dai na canza ba Buhari da ne da kuka sani ba. Kuma matasa ku zo lokacin ku ne. Dan sun taimaka wajen zabubukan nan da aka yi a zaben shi ma dai in particular. Saboda zan so ai da su ba za mu ce a aje tsofaffi ko da tawa gefe completely ba a'a a dan hausana su kuma a rage musu karfi matasa da kuma tsakatsakin shekaru su ma su shigo mu ga irin nasarar da za su taka
a wasu na cewa da tsohuwar zuma kan yi magani waɗanda suka gajiya sun fi kwarewa wajen gudanar da aiki matasa yan sa za su zama masu karan bani
eh to ai shi yasa nace ba kar a ce gaba daya za a aje waɗannan tsofaffin mutanen a hausana amma ya kasance matasa da kuma tsakatsakin shekaru ya fi na wa'annan dattawan dan wal an ce da tsohon zuma ake magani waɗansu kuma sukan cewa da tsohon gini kuma bai to amma ba garku bai ce wani lokaci in kana da isassun kayan aiki kuma kana jilile ba shakka kana son kai gini irin na zamani ko na abun nan sai kai ainihin irin ginin zamanin ka aje na da can dan irin halin muwalati da ake ciki a yanzu ya fi irin na da ba ko da ko lokaci ne zamu ci zamu zauna mai ta bin abin da yake da da can ba a'a Allah shike zamani in aka canza zamani dole ya kasance ka canza kai abin da zamani ke so dan ka zo daidai da jama'a
akwai wasu mutane da ake kira kabal wasu suna zargin su suka hana shugaban yin aiki ka yadda akwai su in akwai su me kake so ka ga musu
eh to ba su kan maganganun mutane kabal 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 dinnan waɗanda suka kewaye suka hana shi aiki akwai lokacin da aini mai ɗakin sa ta fito lokaci can take maganganun akwai wanda suka kewaye shi suka hana shi sikit waɗanda ba su da su aka yakin gwamnatin ba amma ya kasance suka zo yanzu ne suke da komai da komai to idan har uwar gida Aisha za ta faɗi haka kaga mu ba za mu yi gaddama ba to ala kullu halin in dai ya tabbata maganar ta haka ne cewon akwai su din suna nan to a gaskiya fi sabilillah kamata wannan karin su kuma aje su ai su ma sun yi nasu ne sun ci kanshi da su dan saboda in har suna nan din kuma lalle ba shakka sun tawo mishi shugaban gwamnatin nan to fa idan bai nisa ta kanshi da su ba to tabbata hakika za a ci gaba da tafiyan hawainiya mu kun ba haka za mu so mu ga wannan gwamnati ba dan alal hakikati mun ba da rayuwarmu mun jajirce mun tsaya mun tabbatar da cewa ya koma ba dan wani abu dan saboda ainihin ya kasance duk wani mai wanda zai kasance a kutun gwilo ni ci gaban wannan gwamnati aje shi gefe guda to kaga idan bai kakkabe su ba gaskiya bai mana adalci ba
Hausawa kan ce da mai kama kan kota Wau sauraro da ra'ayin Tanko Iya muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da wacce ta haɗa mana sauti Julie Gresham Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman
a karan farko rahotanni sun bayyana cewa sama da shekaru biyar iyaye da kuma ƴan uwan babban ƴaƴan kungiyar Boko Haram da suka yi watsi da mummunar aƙidar ayyukan ta'addanci tare da miƙa wuya suka yi tozali da iyaye da sauran dangin su an gudanar da ganawar ce a sansanin cibiya ta musamman dake tsarkake halaye da tsatsauran ra'ayin mayakan Boko Haram dake garin Mallam Sidi a jihar Gombe inda aka gayyato wasu daga cikin shiƙiƙan tubabin ƴaƴan kungiyar shirin ya hada hadda wanke musu kwalwa da tsarkake musu zukata daga tunanin ayyukan ta'addanci tare da koya musu sana'o'in dogaro da kai da farko ga abinda komandan sansanin ke cewa
ne Colonel Bayidi Martins komandan ɗin DRR Camp dake nan Gombe sanadiyar shirin mai da wayannan da muka kawo su nan kam dan mu koya musu tarbiyya mai kyau da ayyuka na zaman rayuwa mun ga cewa in muka kai su ainihin garuruwan su za mu samu damuwa dan mutanen gari ba su samu fahimtar yaya aka yi da su aka dawo da su yanzu ba wannan shakkan yasa mu kawo su su ga wani irin tarbiyya muka ba su anan su su gani da kansu su koma su yi mutane a garuruwa bayani kamun mu maido su don su samu karba wayanda suke jeji gwamnati ta yi bayani gwamnati kuma ta yi ahuwa akan cewa duk wanda ya sauke makami za a karbe shi a kuma koya mishi tarbiyya mai kyau don ya bar halin da wayannan suke ciki gwamnati tana shirye da wannan a koyaushe, amma duk wanda bai bari ba in aka kama shi a cikin wannan hali dole za a hukunta shi kuma a kai shi kurkuku. Abinda gwamnati take ciki kenan.
Malaman da suka koyar da tarbiyya ta farkin addini sun yi bayanin irin abubuwan da suka koyar domin kawar da mummunan tunani daga zukatansu.
Daga cikin tsarin da muka yi mun yi selecting wasu ɗabi'u da suke lalata tarbiyya suna kawo fitintinu. Daga cikin ɗabi'un da ke kawo matsala mun lissafa musu kamar akwai girman kai, sannan kirkiran ƙarya, sannan cuta ko zalunci, sannan kuma wasu ɗabi'u waɗanda suke tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma yadda da juna tsakanin juna wa juna. Na farko an karantar da su riƙon amana, an karantar da su girmama shugabanni da kuma ladabi da biyayya ga iyaye da kuma matsalolin duk wanda ke saba ma wannan, sannan kuma an karantar da su faɗin gaskiya, muhimmancin faɗin gaskiya, sannan da zamantakewa da makwabta yaya take, da yadda su ma aka ba su tarbiyya in Allah ya hitar da su su ma su tarbiyyantar da ƴaƴansu su zama ƴaƴaye na gari. Gwargwado abinda muke ciki kenan.
Shi ma wakilin ƴan kungiyar Boko Haram din da suka yi watsi da ayyukan ta'addanci ya yi bayani kan irin alfanu da kuma abubuwan da aka fahimtar da su game da rayuwa ta gari.
Gaskiya mun tsince kanmu a wani halin da ba mun san mane ba, kuma ba wanda ya fi jarrabawa, ba wanda ya fi karfin jarrabawa. Allah ya jarabce mu, kuma mun gode wa Allah da ya gane wannan abin da muke ba addini ba. Babanmu, kakanmu ya ba da shawara kan cewa duk wanda yake cikin wannan halin ya san cewa ba addini ba ya fita, kuka fita. Muna tsoro ko a kashe mu ko mu tsira, kuka fita. Muka zo muka kawo kanmu wajen sojoji, da su ne wanda muke yake da su, amma su suka yi mana talafi da biyayya, suka kawo mu jawabara kawo mu nan gidan gudu tare, mu tsira tare. Alhamdulillah wannan gidan ba za mu manta da shi ba har lahira. An tabbatar da mu da dama wanda da ko izubi daya wallahi ba wanda zai ya karanta, sai dai wanda dama ya yi karatu tukuna ya shiga. Amma mun zo gidan nan alhamdulillah mun yi karatu kamar ni har isa bugu mana yi da sanin uwa da uba, da sana da muna jin sunan sabulu da basilin da lumpurishina tiles cleaner. Yau wallahi ni kakawo muka zan yi hada, zan yi dogara da sana'anda na koya gidan nan. Sana'a kuma ba ɗaya ba ne, ba biyu ba, ba uku ba, ba huɗu ba. Akwai welding, akwai carpentering, akwai barber salon, akwai shoemaking da dama da cosmetology. Alhamdulillah wannan gida abun ya bore. Alhamdulillah zama makwabtaka wanda addinin ku daban da wanda addinin ku daya, haƙƙi guda uku duka malamai da dama an koya mana a gidan nan. Sun zo na yin dare da rana, wallahi ko muna barci in ɗaya mu ya rashin lafiya za a doke mu a kawo mu asibiti a yi mana magani, ko gida ne bai wuce wannan ba. Amma abin alfahari ne da mu gode muku da Allah ya kawo ku nan gida domin mu kuka dawo. Wallahi mun gode muku, Allah ya maida ku gidajen ku lafiya, kuma ku ba da labari akan cewa kun zo kun tar da mu lafiya da tarbiyyar da kuka same mu haka. Koyo Allah ya maida mu wajajen ku, muna alfahari da wannan yayanmu na gidan nan da ya mana tarbiya. Mun gode muku, jazakumullahu khaira.
Daga bisani mahaifansu sun bayyana jin daɗinsu dangane da irin kyawawan rayuwa da ƴaƴan nasu suka samu a sansanin.
Aka diba yaranmu aka kawo zuwa nan, wai su duka sun dawo daga nan muna ji labarinsu, su ma ko suna ji labarinmu. Amma mun gode mun Buhari, muna sharuwa muna cinto, mun gode mun Buhari. Ai suna yi mun, suna buka mun bukatar mu.
Ba maka na bukar kuma fa lokon gamma kuma isalar yaro na wanda na yi gaji a ciki na
hadda shi, kuma
na hadda shi mun gaisa na mun zauna mun kira da shi.
Bayan shekara nawa?
Bayan shekara biyar yau. Daga baya kuma na ji labarin cewa ka kwashe su an tafi da su jeji. Shi yaro ina da labari yana da yayin lokacin da ya zo mai mungunan suka yi saranda sun zo mungunan, na ji labari da kuma aka kwashe su aka kawo su giwa barak, na ji labari. Akwai wanda muka karbe su a can bara don ya gansu da idansu, wanda muka karbe su ya bayi labari cewa yaron fa ya zo aka kawo shi bara an kuma an kai shi Gombe aka shi mutum ya bayan ku ya bambaya irin koyarwa da aka yi musu. Kasan ba yaren sun riga sun gane cewa yanzu ko sun ji koma wajen iyayensu, suna da sana'a abu yi, suna da abu yi, za su iya su rike kansu, za su iya su zauna da jama'a lafiya. Zamu zauna tare da su. Ni sakon da zan yi ma wanda suke daidai, Allah ya sare su zo yadda wayansu ɗan uwansu suka bari wannan abin suka zo cikin jama'a gasu nan sun zo kuma mun karbe su a hannu biyu biyu su ma haka nan kuma su bari wannan abin su dawo cikin jama'a mu zauna lafiya tare.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sauraro, anan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.